نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 21 ga watan uku watan Rabi'ul Awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da hekara 1442 wanda yazo daidai da 7 ga watan 11 a Gregorian calendar 2020 wannan shine kasar dinmu na takwas daga cikin jeren giyar karatutukan littafin La ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatul sheikh Muhammad ibn Sa'id Raslan hafizahullahu ta'ala. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, mun tsaya a inda malam yake kawo mana cewa wannan kalma ita ce kaza, ita ce al-urwatul wuthqa, ita ce kalimatul ikhlas, ita ce kalimatu kaza, har yazo inda yake cewa hiya kalimatul haqqi allati dhakara Allah ta'ala fi qawlihi illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna. Ita ce kalma ta gaskiya wanda Allah madaukakin sarki ya faɗa akan ta a cikin suratul zukhruf, yake cewa illa man shahida bil haqq, sai fa wanda ya shaida da al haqqu, wato ita ce kalmar shahada, wa hum ya'lamuna, alhalin suna sanar da ma'anarta da kuma me ke kunshi a cikin ta. Zamu ci gaba yau, yace wa hiya kalimatut taqwa wa hiya almathalul a'la. Okay, to mun karanta hal zuwa wa hiya kalimatut taqwa. Wa hiya almathalul a'la alladhi dhakara Allah ta'ala fi qawlihi, ita ce almathalul a'la ay alwasful a'la wa ala alkamal wal jalal kenan. Wato ita ce kalma wato ta alwasfu wacce take siffanta Allah subhanahu wa ta'ala, take kuma wasafta Allah subhanahu wa ta'ala, al-a'la wanda wasu siffa din da kuma imtithali din ya zamanto mafi ɗaukaka. An gane wanda Allah ya faɗa a cikin suratul Rum, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walahul mathalul a'la ay walahul wasfu fil kamali wal jalali, wato ya kai makura wajen kammaluwa da girmama. An gane magana da kyau ko? Walahul mathalul a'la fis samawati wal ard, wato ya tabbata al-kamala da jamala da jalala sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sammai da kasai, wa huwa al-azizu, kuma Allah shi ne mabuwayi al-hakimu, mai hikima ko mai hukunci. Wannan yana nuna ita kalmar ta zo don ta nuna matsayin Allah da matsayin allantakar Allah da matsayin girman Allah. Ta zo don ta nuna ba wanda ya kai Allah, ba wanda ya kusanci ya Allah, ina ya Allah babu ya Allah. Ina fata an fahimta. To wannan kalma abinda take kunshe da shi, take ɗauke da shi na ma'ana kenan. Tana ɗauke da ma'anar girmamawa da kambamawa da kuma tumbatsar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa hiya al-husna, ita ce kuma dai kalma al-husna. Husna ismu tafdhil ne, wato mafi kyawu. Hasan Husayn, Hasan kyakkyawa, Husaini ɗan kyakkyawa, al-husna mafi kyawu. An gane magana da kyau ko? Wato ismu tafdhil dan fifiko da girmama da kuma kambama sha'anin kyautatuwar mulki da jalala ta Ubangiji. To ita ce al-husna, kalmar da tafi kowace kalma kyau a duniya, ba wata kalma da zaka faɗe ta wanda take dauke da ma'ana mafi cika da mafi kyau in ba ita ba wannan kalma ta la ilaha illallah. Shine yake cewa wahiyal husna allati dhakara Allah ta'ala fi qawlihi, Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul layli ko yace fa amma man a'ata wattaqa, amma dukkanin mutumin da ya bada kyauta, ya bada sadaka, ya bada dukiyarsa, ya bayar da abun hannun shi, wattaqa kuma ya ji tsoron Allah, zai iya daukar a'ata malahu wattaqa fi i'ta'ihi limali, ya bada dukiyar kuma ya ji tsoron Allah cikin bada dukiyar, bi ma'ana ya bayar saboda Allah. An gani? Ya bayar dan jin tsoron Allah, ya bayar dan neman yardar Allah, ya bayar dan neman lada a gurin Allah, ya bayar dan neman falalar Allah. Shine fa amma man a'ata wattaqa, zai kuma iya daukar ma'anar al'a'ata ko al'ata'a daban, attaqwa kuma daban. Fa amma man a'ata, wanda yayi kyauta, ya bada dukiyarsa, ya taimaki addinin Allah, ya taimaki musulunci, bayan kuma yana taimakon musulunci, wattaqa kuma yana jin tsoron Allah. Wato ita attaqwa din tana iya shiga cikin kyautar, tana kuma iya zama daban ita, ko dai ya zama takawar tana damfare da mai kyautar da ya bayar, ko sadakar da ya bayar, ko alherin da ya yi. Domin akwai wanda suke yin kyautar amma babu mai, babu tsoron Allah, ma'ana ba dan Allah suka bayar ba, ko? To shine ake nufin cewa ya bayar tare da tsoron Allah. Zai kuma ɗauki ma'anar ya bayar, bayarwar daban kuma jin tsoron Allah ma daban, wato abu biyu ne yayi kenan, yana bada kyauta kuma yana jin mai tsoron Allah subhanahu wata'ala. Shine yake cewa fa amma man a'ata, lalle wanda ya bada kyauta, wattaqa kuma ya ji tsoron Allah, wa saddaqa bil husna kuma ya gaskata da al husna, bi ma'ana ya gaskata da kalmar shahada. A wannan kenan ya zama mutum idan ba musulmi bane, dan yayi kyauta, kyautarsa ba ta kaiwa zuwa ga Allah, sai dai ya samu ladanta daga nan duniya. Allah zai iya masa wani tagomashi da wani alheri a nan duniya, amma a lahira ba shi da rabo. Ina fata an fahimta. Amma musulmi tunda yana cike da imani da musulunci, to idan ya bada kyauta, to yana samun tsoron Allah, sannan kuma yana samun ladan kyautar a lahira. Amma wanda ba musulmi ba, dan yayi kyauta ko ya taimaki addini, to wannan ladan sa iya nan yake samu. Yasa Allah ya ja hankalin musulmi, yace la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad, kada ya rude ka wadaka da hada-hadar kafirai a nan duniya. Wannan wani dan jin dadi ne da suke samu na nan rayuwar duniya, amma a lahira ba su da rabo a gurin Allah. Jama'a kun fahimta? Amma kai musulmi idan ka bayar, to kana samun lada a nan, Allah zai iya yaye ma matsaloli da damuwoyi a dalilin kyautarka da sadakarka, zai iya mayar maka da gurbinta tun daga nan ina duniya. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu, abinda duk kuka bayar na wani abu, Allah yake mai mayar muku da gurbinsa. Kaga tun daga nan zaka samu wannan tagomashi na abin da ka bayar. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadhrin fa inna Allaha ya'lam, abinda kuka bayar na kyauta ko kuka yi na bakance, Allah yana sani kuma zai saka muku. In tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. An gane ku? haka duk abin da ka ciyar na dukiya ko na kyauta ko na sadaka to Allah na iya mashi tun daga nan kuma idan ka je can ya baka mai kyau a gaban sa subhanahu wata'ala amma kafiri idan ya bayar zai samu lada amma sakamakon ladan sa anan ne yasa zaka ga da yawa daga cikin kafirai suna taimakon addinin Allah amma kuma ba sa iya samun wani lada a gurin Allah saboda asalin tushen da za su samu ladan shi ne tauhidi da kadaituwar Allah ba su da shi na fata kun fahimta amma anan duniya Allah zai buɗa musu ya musu abin da suke so iyakacin rabon su kenan anan duniya ba su da shi a lahira shi ne yake cewa wa saddaqa bil husna kuma ya gaskata da al husna ita ce kalimatu shahada Allah ya ce fasan yasiruhu lil yusra lalle wannan zamu sauƙaƙe masa zuwa ga sauƙi wannan sai ya nuna ashe dan adam yana samun sauƙi a gurin Allah ta hanyar ayyukansa na alkhairi wato dan adam idan yana abin alheri daga cikin daraja da kimar da zai samu a gurin Allah Allah yana sauƙaƙe masa rayuwarsa so yin kyauta ko yin sadaka ko bada wani abu ko taimakon wani ɗaya ne daga cikin hanyoyin samun sauƙi a nan duniya da kuma samun lada a lahira na fata an fahimta don haka kenan sai ya tabbata duk mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya masa dama ya ainihin wato yi kyauta a nan duniya to sakamako biyu ke samu sakamako na farko shine ladan da Allah zai bashi a lahira sakamako na biyu kuma shine sauwake masa al'amura da Allah zai yi tun daga nan duniya tunda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ma min yawmin illa nazala fihi malakani yaqulu ahaduhuma allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar allahumma a'ti mumsikan talafan kowace rana idan ta hudo manzon Allah yace mala'iku biyu sukan sauka ɗayan abin da ke cewa shine ya Allah duk wanda ya bayar to ka mayar masa da me gurbi to gurbi suka ce shi kuma gurbi ba ana nufin iya abin da ka bayar a mayar maka ba ana iya ninka maka ninkin ba ninkin na fata an fahimta ana iya ninka maka ninkin ba ninkin Allah ya ce man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan sai ce mi fa yudha'ifahu lahu adha'afan kathira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'u man dhal ladhi yuqridu Allah wa ayzi ba wa Allah rance qardan hasana rance mai kyau kowanne rance mai kyau ne amma me yasa Allah da ya kira cewa shi aka ba wa sai ya kira mai kyau saboda ga cikin duk abin da zaka yi wa wani a duniya ai bai kai abin da zaka yi wa Allah ba ko ba haka bane saboda fa huwa alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakkabaka na fata an fahimta to saboda haka kenan sai Allah ya ce man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana sai ce fa yudha'ifahu lahu adha'afan kathira Allah sai ya mayar masa da gurbi ya rubanbanya masa in yazo biyan sa rubanbanyawa mai yawa adha'afan kathira sai Allah ya ce wallahu yaqbidu Allah shi ke damkewa wa yabsutu kuma yake shimfidawa ma'ana idan Allah ya ga dama sai damke dukiyar ka sai ya zamanto ba ta yalwa ba ta karuwa ya hana ta ci gaba ya hana ta yalwa ya hana ta yaduwa ya hana ta buduwa da karuwa wa yabsutu in ya ga dama kuma sai ya mi shimfida maka ita an gane maganar da kiyo ko ya shimfida ma ya zamanto tana ta karuwa to ku lura ita karuwar dukiya da alheri a nan duniya malamai suka ce ba shi da alaka da cewa kana biyayya ga Allah ko kuma kana saba mishi wani wanda yake bin Allah sai Allah ya tankware dukiyar ya hana ta yalwa sai ya zama jarrabawa ne gare shi ba ai laifi yi wa Allah ba amma Allah ne jarrabe shi da wannan saboda akwai wani abin da Allah ke nufin sa da hina alheri imma a can gaba a rayuwarsa ta duniya imma kuma a kiyama ina fata an fahimta dan haka zaka ga wani lokaci kana taimakon musulunci da addini da al'umma amma kuma dukiyar ka tana ja baya to kar wannan ya rude ka cewa ai dalilin sadakar da kake yi ne yasa dukiyar take karewa ko kuma take tauyewa akwai jarrabawa na iya shigowa ciki ita kuma jarrabawa dama ana gwada mutum ne gurgurdan mai imanin sa na fata an fahimta gurgurdan imanin ka in imanin ka ya kai 60-70% a gurin Allah to jarrabawar ka ma 60-70 ne idan imanin ka 80-90 ne to haka jarrabawar ka za ta zo haka in imanin ka 40-50 ne to haka jarrabawar za ta zo domin mutumin da yake da imani 40 in aka yi masa jarrabawar mai 60-70 zai iya yin rigafa haka da kuma haka ba wallahi zai yi ribas ya ce ina ba zai yi ubuwar layi ina fata an fahimta to shi yasa Allah cikin hikimarsa sai ya tsara cewa idan imanin mutum ya kai limit kaza to zai masa jarrabawa ne daidai da wannan imanin haka in ya sauko to jarrabawar ma haita ne haita sauko to shi yasa zaka ga cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal wanda suka fi kowa fuskantar jarrabawa a rayuwa sune annabawa saboda sun fi kowa karfin mai imani duk abin da Allah ya dora wa annabawa suna iya dauka amma idan aka dora min jarrabawar annabi ni ba zan iya dauka ba ko ba haka bane kai ma ba za ka iya dauka ba saboda imanin mu da nasu ba daidai bane domin ta inda za ka kara gane cewa imanin annabawa da manzanni ba daidai yake da namu ba kuma bayan ba daidai yake da namu ba ba za mu iya daukar jarrabawar su ba yanzu ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutanen Taif jifa manzon Allah suka yi dama har suka kariya mishi mai haƙori har annabi yake cewa kaifa yuflihu Allahu qauman shaddu nabiyyahu ta ya za a yi Allah ya rabautar da mutanen da suka bi fasakan annabinsu suka jefe shi suka tsare shi har jini ya fita a jikin shi shine shaddu nabiyyahu ka duba a yakin ina a yakin Uhud ko me ya faru an ji wa manzon Allah da sahabbai domin an kai sahabbai sun kai kusan mutum nawa mutum 70 aka kashe kuma shi ma manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama aka ji masa rauni amma da Allah ya aiko cewa to waɗannan mutane tunda sun cutar da kai da sahabbanka ka ba mu dama muna da mala'ikan duwatsu ya rugun tsumo duwatsu ya hade su sai ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lam ina ga in ni ne kai ko in ni ne ko kai ne karhen ta zamu ce to Allah a bari bari mu debe iyalan mu tukunna da ƴaƴan mu da sauran dangin mu fita bayan gari ko ba haka ba sai ai fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha amma dake imanin su da karfin jura wahalar su ya kai wannan matakin sai suka ce sai ya ce kar a yi musu haka addu'a ma yake yi Allah ya shirye su domin ba su san wa suke wa haka ba yace ranar da suka gane ni waye to za a sha mamaki kuma haka ta faru daga cikin waɗannan sahabbai ko waɗannan mutane yanzu Khalid yana daga cikin jama'a Khalid din nan shi yayin engineering yadda aka kashe waɗannan sahabban a cikin su hadda Hamza sayyidul shuhada shugaban shahidai kuma bayan an kashe Hamza har musula aka yi mishi wato yadda ake dan in ka je sayan kifi siding ko za a maka farfesu ba haka ake sakawa tun daga kayin shi a datsa har zuwa jelen shi ba to wallahi haka suka yi wa Hamza suka gutsa da kafafun nan singalalin suka raba shi biyu gwiwar suka datse cinyar ma aka raba ta biyu aka sara kunkumi nan tumbi aka keta kirji aka raba aka fulla kai wanda manzon Allah yace ko a yaki idan an kashe kafiri kar a yi masa irin wannan kisa to amma haka suka yi wa Hamza amma tare da haka manzon Allah yace Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lam Allah ka shirye su ba su sani ba da sun sani da ba za su yi mana haka to sai ga wannan Khalid din da shi yayi injiniyarin wannan abin da ya faru amma sai gashi manzon Allah ya sanya masa suna saifun min siyufillahi almaslul takobi daga cikin takubban Allah zararre dan haka daga kaga Khalid kaga takobin Allah amma fada zu shine wanda ya sa aka kashe sahabban manzon Allah yanzu inda annabi ya ce duk Allah ya la'ance su gaba ɗaya ce a rugunsu masu aka kashe su Khalid zai fito cikin wannan tawaga ba zai fito ba to shi yasa wani lokaci karfin imani yakan sa mutum ya dauki dukkanin wata irin tarka da cutarwa babu irin cutarwa da ba a yi manzon Allah ba jama'a wani abun kana karanta shi kai da kanka kana kuka ma'ana zuciyarka ta daku da abin da aka yi masa haka ne ko ba haka ba amma kuma shi a lokacin da aka yi masa ya shanye ya zuki to haka ake so musulmi ya dinga jarraba imanin shi yana gwada shi kuma wallahi baka dana karfin imanin ka dama sai jarrabawa ta faro ma duk mutumin da Allah bai jarrabe shi a cikin addinin sa ko a rayuwarsa ba wato baya gane karfin imanin shi amma idan Allah ya jarrabe shi to sai kaga imanin sa ya kai ya fahimci lalle abin nan shi yasa kuma ake son jin wa'azi domin wa'azi bayi ne ake wa zuciya kamar yadda ka san in aka bar shuka babu ruwa za ta bushe ko to haka in aka bar zuciya ba wa'azi kekashewa za ta yi duk mutumin da a rayuwarsa bai san irin wannan abin da yanzu muke yi ba mu taru mu karanta mu fassara mu kawo kissa da tarihi a yi jawabi a saurara bai san wannan ba kuma bai san ya kunna ko a waya ko a radio ko a talabijin ya ji ba wallahi tallahi imaninsa kullun kasa yake yi gwargwadon yadda kake sauraron irin waɗannan al'amuran gwargwadon yadda imaninka ke karuwa saboda haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata kowa ya fahimta musulunci so yake ka yi gaba a duk abin da ka sa a gaba nashi idan Qur'ani kake karanta kullun so ake ka ƙara hadda kar haddar ka tai baya ina fata kuna fahimta in sadaka kake yi so ake yi gobe ka ƙara akan abin da kaza kake yi in kyauta kake haka in ko me kake yi na addini so ake a gaina ne yana gaba yana karuwa ba yana raguwa yana ja baya ba to alama ce da take nuna kana ƙara kusantar Allah kuma falalarka da darajarka tana karuwa a gurin Allah to ba komai ke ƙara irin wannan ba illa jin wa'azi da karantarwa wannan yana taimakawa wajen bawaye samu nutsuwa da al'amarin Allah kuma a wannan fagen wallahi ba malami babu kuma wanda ba malami ba wanda kake ganin ba malami bane babbai ba zama yake karantar da mutane ba wallahi sai ka same shi da ƙarfin ƙoƙari da jajircewa akan addini sama da wanda yake malami ko sama da wanda yake iya karantawa ya fassara shi girma da mutunci da kima da martaba da ilimi da fahimta da aiki bashi da alaka da yawan sanin mutum ko kuma yawan ilimin sa kawai yana da alaka da karfin imanin da Allah ya saka mishi da haka kullun sai ka nauki Allah ya kara maka imani ya kara maka takawa ya kara maka aiki da ni da ku Allah ya kara mana gabaki daya dan haka yace duk wanda ya gaskata da kalmar shahada wa saddaqa bil husna a sannan ya gaskata da ainihin wato gaskata da al husna ita ce kalmatu shahada ko kuma suka fassara da al millatul islamiyya da shauransu Allah ya ce fasani yassiruhu za mu sauke masa sauke masa lil yusra ay al khaslatul mu'diya ila al yusri war ra'a wato duk abin da zai wahalar da shi zai tozarta shi zai wulakanta shi Allah zai iya magance masa wannan ya kai shi zuwa ga hutu da samun sauki na rayuwa dan haka sadaka da kyauta tana daga cikin wannan dan haka jama'a ku ji tsoron Allah ku dinga kyauta da sadaka watar waya ta zo ana cewa as-sadaqatu fil layli tutfi'u ghadabar rabbi yin sadaka ko kyauta a cikin duhun dare tana disashe fushin ubangiji ina fata ana fahimta ta inda zaka gane kyauta ko sadaka ko taimakon mutum ko taimakon wani yana da albarka karuwa ce ta shayar da kare ruwa amma ta shiga ina aljanna aljanna bata taba aikin alheri ba banda karuwanci amma ta zo wucewa ta ga kare yana lallaga ita ma kihruwa ya dame ta sai ta gari jiya amma ba guga ta dauki huffinta huffi takalmi sautiki na mata ta daura dan kwalinta ta zura a rijiya ta ciko takalmin ta sha ta sake cikowa ta sha sanda ta koshi ta juya za ta tafi sai ta ga kare yana kartar kasa saboda kishruwa sai ta ce lalle abin da ya kai min makura na kishirwa ya kaiwa wannan karen shi ma sai ta sake zurawa ta jawo ta zuba masa ya sha ta juya za ta tafi sai ga malaika ala atbatuha sai ya ce Allah ya turo ni in gaya miki ke yar aljanna ce saboda kin ci taimaki wannan karen babu aikin alherin da tayi a rayuwarta in ba wannan ba amma saboda darajar sa Allah ya mata wannan saboda haka duk inda kaga taimako karka yadda ka bar shi a cikin littafin Dr. Mansur Sakwato mai suna abokin hira ya kawo kissar wani balarabe wata rana yawaye gari malami ne babban malami ne babban malami sosai yawaye gari amma gidansa babu abinci har daga karshe da shi da matarsa suka yanke hukuncin su sai da ƴaƴansu don su sayo abinci lokacin ana tsaye da bayi a mamlakatul arabiyyah ta saudiya wannan abin ya faru suka yanke hukuncin su sai da ƴaƴan su nemo abin da za su aka dauki yara biyu daga ciki sai ka ce wasu awaki an gara magana da kyau ko suna kuka baban yana kuka yaje kai su kasuwar bayi ya sai da su na fata an fahimta ya sai da su sai ta fi layin yan abinci ya je ya sai buhun kaza kaza buhun kaza na naira kaza buhun kaza ya dora mai mota ko mai jega ne za a ce ko mai meye ne oho dai ya ce to maza ni nan shi ma ya biyo shi a baya to abinka da Madina guri mai cinkoso kafin ya haka ya haka ya haka mai jirgi ya ɓace kuma duk kuɗin ya sayi kayan abinci da su wallahi mana ya neme shi sama da ƙasa ya rasa ya dawo gurin masu abinci ya ce ɗan dafan da na ɗauka ɗin nan sananne ne a nan suka ci ai mun ɗauka da shi gazo ba wanda ya san shi a nan gurin yace to a'udhu billahi min shaitani saka ce an riga mata malam me ya faru yace an samu matsala ina fata kuna fahimtar magana ta inda zaka gane idan Allah bai so ka fita a wahala ba Allah ba za ka fita ba fa in kuma so ka fita lokaci daya ga gida sauran yara suna ta kuka an je a sai da kannan su a kawo abinci ga an siyo abinci an taho gida abinci ya bace shikenan kawai ya tawakkali ya dawo gida uwar yara tana jira ta ga an shigo da abinci ta ga baba ya shigo rabbana hannu rabbana ataina yadda Hausawa suke fara ku tace Allah gafarta mallan ina abinci yace Hajiya ki hakuri an samu matsala gashi abin da ya faru tace to yanzu ya zami yace shikenan yadda zamu din kenan abinda Allah ya rubuta mana kenan yana zaune kawai sai ya ji ana sallama a kofar gida sai ya fito towa sai ga wani mutum a tsaye suka gaisa da shi ya tambaye yace kai ne wani yace eh ni ne wani wani dan wani yace kware da gaske nan ne gidanka yace eh to masha Allah yace to ni yaron babanka ne mahaifinka da Allah ya masa rasuwa shekara ta kaza da kaza yace akwai kudin sa a hannuna dirhami kaza bana shekara 20 da kaza kenan to wannan dirhami ko wannan dirhamai ne ta kokarin samu na kawo masa Allah bai yi na kawo mishi ba to sai na sa su a cikin harkar kasuwa ana juya su a cikin su ni ma na samu abin kaina sannan kuma wannan kudi suka habaka suka kai kwatankwacin naira biliyan kaza to daga baya na binciki ina yake in kawo masa kudin sa ban same shi ba aka ce ya rasu ina ƴaƴansa aka ce ƴaƴansa yawancin sun rasu akwai wani malami yana anguwa kaza gari kaza na zai ne ta duba ban same ka ba sai bana Allah ya nuna mun kai dan haka yanzu sa hannu anan ya nuna mar takarda ya sa hannu yi rubutu anan cewa ka karba ya rubuta ya dauko masa maƙudan kuɗi mallam maƙudan kuɗaɗe yace wannan gaba ɗaya mallakar ka ne saboda kai ne magajin babanka ya dauki biliyoyin kuɗi mallam ya danka mishi yanzu nan Allah ya shigar da shi yanzu kuma yayi me ya fitar da shi na fata an fahimci magana to da aka zo ana tambayar sa me kake tsammanin yayi maka wannan yace baya mantawa akwai wata rana ya fito da gurasa ya gidansa ba abinci sai ya fito neman abinci bai samu ba sai ya ga wata leda an jefar a he gurasa ne an gama ci an ta dan raku kadan sai aka jefar sai ya dauka sai ya gyara ya taho yana sauri zai kawo wa ƴaƴan shi sai ya gama da wata mata da yaro a hannunta yana ta tsala iri sai ta tambaye ta me yake faruwa sai ta ce wallahi yaron nan yunwa yake ji gidana ba abinci babansa ya rasu na rasa yadda zan yi hece to wannan zai ishe ta ce to zai taba insha Allah zai ishe ya dauka ya bata shi ya hakura da shi da yayansa yace to yana ga wannan sirrin wannan taimakon da yayi ni Allah ya kawo masa wannan akwai wani yana ban wani labari wannan kuma ya faru ne a wannan zamanan namu da muke ciki yake cewa ya fito daga gidansa akwai mai gadi haka a gidan shi yana masa gadi haka to da ya fito zai fita sai ga mai gadin alamun kamar yana cikin damuwa kamar ba shi da kudi haka kamar dai yana cikin wani yanayi ka san ta'rifuhum bisimahu la yas'aluna an-nasa ilhafa kawai indai zaka yi kyauta kai kai daga ganin yadda mutum ke magana ka san yana cikin bukata in zaka yi kawai kai amma kawai kana jira sai an tambaye ka ya an roke ka sai zara kuɗi naira 500 sai ya bashi ne gani ne ta godiya har da hawaye saboda godiya yace wallahi yana fitowa daga gida kariyar Allah ba dan haka ba da ya latse wasu yara da motar shi da ya take su har lahira yace shi kansa bai sanya akai ya kubuta daga taka yaran nan ba, yace kawai abin da ya kawo a ransa shine taimakon da yayi wa wannan mai gadin ya masa addu'a, yace wallahi wana ga wannan abin shine sanadiyar samun kariyarsa daga wannan masifa. Ina fata kuna fahimtar magana. Yace don at the same time yana bashi ya taka mota sai waje bai fi nan da can ba, kawai sai ga yana sun rugo a guje da uniform. Yace wallahi in ba dan Allah ya kare ba da ya take su gaba daya. Yace ina ga wannan abin da shi ne kawo masa saukin wannan abu, ba dan haka ba da bai san me zai faru da shi ba. To saboda haka shi aikin alheri yana da rana, in ka samu dama kar kai wasa da shi, kai iyakacin yinka dan baka da dama Allah bai dora maka ba. Yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Sannan mutane kuma ku zamto masu kara, duk me yi muku ko me yi wa addini ko me yi wa al'umma ku dinga bashi girman shi da mutuncin shi na wannan abin da yake yi. Ku duba dai sayyidina Uthman, saboda abin da yake wa addini manzon Allah ya dinga nuna darajar Usman a cikin sahabban manzon Allah, saboda yana taimakon addini da dukiyar shi. Ku duba sayyidina Abubakar, saboda yadda yake taimakawa addinin manzon Allah. Manzon Allah kafin ya mutu sanda ya bayyana wa duniya wane ne Abubakar, yace ba ma addini ba, ni kaina manzon Allah, yace tunda nake ba dukiyar da ta taba amfana ta irin dukiyar waye Abubakar. Yace kowa a musulunci, kowa annabi bai cire kowa gula ba, yace babu wanda musuluncin nan bai masa riga da wando ya masa gata ba. Yace sai Abubakar shi yake bin addinin musulunci bashi. Ka taba jin me bin musulunci bashi? To sai Abubakar injuwa inji manzon Allah. Yace akwai abin da musulunci zai wa Abubakar wanda ya kamata ya mishi. Jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko? Duk wannan bai jawo shine iya tirewa a dankawa addini, a dankawa mabukaci, a dankawa kaza. Sai na Abubakar kafin musulunci ya karfi an taba koresha a unguwarsu, wai saboda ya damu mutane da yawan karatun Qur'ani, aka ce an kore shi. Wani kafiri sai ya ce an kore ka ni kuma ka shiga alfarmata, yace saboda tun a jahiliya in muka zo da damuwa kai kake taimakon mu. Ina fata an fahimta. Tun a jahiliya yace balantana yanzu an shigo musulunci, kafiri ne amma yace in sun kore ka ni yana kana karkashin mai kulawata, yace domin kana taimakon mu, kana kaza kana kaza kana kaza. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya taho da gudu daga garo Hira a birkice, hankalinsa a tashe saboda yayi cikaro da mala'ika, mala'ika ya matsa shi hatta balaga bihil jahad, har san da matsa ta kai masa makura da ya samu ya sake shi da ya gudu yana zo yana cewa nana Khadija ta lullube shi, haka ne ko ba haka ba? Yace gashi nan fa wannan abin da ya matsi ni ya biyo ni har gida, ina ganin sa zai kama ni. Shi manzon Allah ya dauka aljanune ko kuma wani gamo yayi, bai san mala'ikan Allah bane. Nana Khadija bata san me yake faruwa ba, amma sai ta yi amfani da wani ciyori, tace wallahi lam yukhzika Allahu abada, na rantse da Allah, Allah ba zai taba tozarta ka ba. Ka ji fa rantsuwa ta yi, tace Allah ba zai tozarta ka ba. Sai ta fara kawo manzon Allah dalilanta na cewa ba zai tozarta ba, tace innaka latasilur rahima, na farko dai babbar ɗabi'ar ka shine kana sada zumuncin dangi, duk wanda ya yanke zumunci wallahi ya je ya sada, yana daga cikin sirrin tambadewa shine ka yanke wa ƴan uwanka zumunci jama'a. Sirru na me? Na tambada komai naka ya tarke, kai ta kokari kana shawo kan al'amura wallahi suki. Me dalili? Saboda ka yanke me? Zumunci. Zumuncin nan kuma kala kala ne, akwai zumuncin da kafa ake sada shi, ka je kai gaisuwa in an yi rasuwa, kai murna in an samu karuwa, idan kwana biyu ba a ganka ba ka je ƴan uwan babanka su ganka su ga kamar sun ga babanka. Jama'a kuna fahimta? Kar ka je musu da komai in ka ga dama sai ka ji suna dannan tunda ka zo har ka tuna mana babanka, wallahi Allah ya maka albarka, haka ne ko ba haka ba? musamman ma a ce kana kama da baban su ganka sai su ga kamar sun ganshi wani ma kaga har yana hawaye saboda ka tuna mishi da abokan su da babanka haka ne ko ba haka ba to wannan idan wannan ne to kai akwai zumuncin da aljihu ake sada shi ko baka je ba ka san suna cikin bukata da damuwa haka ne ko ba haka ba dan zara wani abu ka aika kira shi a waya wani idan Allah tura mun account number tura maka sai ka tura 10,000 kace da Allah akwai wani eh da Allah to akai masa 2,000 akwai wani kaza eh wallahi abokin babana ne akai masa 1,500 kai kana renawa kana ganin ba komai bane ba ko to ranar duk anguwar ambatan kaza zikirin sunan kaza ai tai ina fata an fahimta wallahi tallahi jama'a kai kana ganin ba komai bane zikirin sunan kaza ai tai ai ta sa maka albarka to wallahi wani ne yayi tuma yau mana aika ba ba ma a fada ba dan kar ma a rena abun wallahi ba za su fadi me ba ai wani ne yayi mana aika haka ne ko ba haka ba to wani zumuncin da wannan ake yi ka tura musu ka ce a bawa wani kaza wani zumuncin da dan abin sakawa kan rigan nan ta tsufa kai kana ganin ta tsohuwa amma a gurin wani kayan sallah ne jama'a haka ne ko ba haka ba nade ka sa a leda ka bawa dan ataba ko yaron ka kudin ataba ka ce maza tafi anguwa kaza gurin wani kaza ka je ka kai mishi ka ce inji ni babu ruwanka da zai rena ya ce ka kawo mishi tsofin kaya kai kar kai dan tunanin haka kai da tunanin cewa ka ba da gudunmuwa ka sa da zumunci ko bai karba ba ko ya wulakanta wallahi kai kana da ni ladanka a gurin Allah wani zumuncin ana sada shi ne ta hanyar wato taimakon dan uwan dan uwa da agazawa dan uwan dan uwa yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta idan babanka baya raye to ka dinga sada zumuncin kanne ko yayin babanka sannan a bangaren uwa kuma yace al-khalatu bi manzilatil um kammar uwa matsayin uwa take dan haka duk abin da zaka yi mamarka sai ya zama bata raye to idan tana da kanwa ka je kai mata wallahi baka da wani matsala ladanka tas Allah zai baka ita kuwa uwa kai ta binta da addu'a ga ayyukan alkhairi kana cewa Allah ya kai mata duk wanda ka rasa cikin iyayenka kai wannan dan haka dai a takaice Khadija ita ce wa manzon Allah innaka lakasilur rahima kana sada zumunci wannan dalili ne akan ba zaka tozarta ba wa tahmilul kalla sannan kana daukan nauyin bayin Allah haka manzon Allah yake jama'a daukan nauyi yake manzon Allah yana da dukiya wata rana sahabbai suka ce muna zauna tare da manzon Allah muna zauna a cikin masallaci sai muka ga annabi firgigit ya tashi yadda ka san an tsabure shi ya tahi da sauri bai ma ce a buɗa masa ya fita ba ya dinga tsallaka mutane saboda gaggawa bayan wasu ƴan mintuna sai gahi ya dawo suka ce ya rasulullahi lafiya yace wallahi wasu ƴan dirhamomi na ajiye da nufin zan yi kyauta da su ko sadaka sai shedan ya mantar da ni sai na abin ya tuno mun sai na ga kar na bata lokaci shine na je na fito da su na je na kyautar da su Allahu akbar sadaka ne annabi zai yi ya sha'afa abin yana fado masa bai tsaya wata ba ya tahi da sauri yana tsallaka wuyayen sahabbai ya je ya fito da abin ya zo ya kyautar sannan ya samu kwanciyar hankali da nutsuwa saboda muhimmancin kyauta ko sadaka saboda haka tace masa kana taimako kana daukan nauyin jama'a ka dauki nauyin mutane gurgurdan halinka gurgurdan abin da Allah ya hore ma ƴaƴan ƴan uwa ne ƴaƴan dangi ne ƴaƴan mutane ne a anguwa yanzu ku duba malam Albani Zaria malam Albani yana kurkuku a daure lokacin da aka yi masa wancan sharri yana gidan yari wasu daga cikin ɗalibansa irin su malam Abdurra'uf sun je gaishe shi sai ya ce in kun koma gida ku taho min da naira kuɗi naira 75,000 yana gidan yari fa yana ta kansa tukunna aka kawo masa suka ce yace Hidi Abdurra'ub yace wallahi ya ji dai maganar kuma ya dauka amma yana ta tunanin mai mallan zai da kudi a gidan yari yace amma haka suka je suka kawo masa kudin ashe yan gidan prison ne wanda suka zauna tare sai a cikin hira sai tambaya kai meye ne matsalar ka ne yace wallahi mallan akan 10,000 aka daure yace me sunan ka yace wani kaza sai rubuta wani kai kuma fa wallahi mallan 15,000 ne sai ya rubuta shine ya rubuta list din waɗannan yara shine da aka zo sai ya ce a kawo mar kudin ana kawo wa shi fa yana daura fa amma kuma yana sunta wasu Allahu akbar yana daure amma yana ne yana sunce wasu bayan da aka kawo sai ya ce wannan kudin sun yi kadan a ƙara kawo masa ninkin su sau biyu aka sake kawo masa 100,000 da ya sake zuwa gaban shi controller na prison yace wani da wani da wani da wani su ma na biya musu duk a sake su waɗanda ba sa samun abinci sai nemi excuse a gurin ma'aikatan prison din sai ya aika da kuɗi waje sai a yi order abinci sai ce kowa a raba a bashi haka ya dinga yi a prison ranar da aka zo bailin sa za a fitar da shi dan a je a ci gaba da shari'a sai ga yan prison suna kuka suna cewa sun rabu da ubansu tunda suka zo prison din suka ce ba su taba ganin mutumin da yazo ya nuna tausayin sa ya nuna jin kansa ya nuna alhinin sa akan damuwar su ba in ba mallan albani ba ina fata kuna fahimtar magana saboda karkar raina aikin alheri kai zai maka rana wallahi tallahi ba wayo da dabara ga duk mutumin da ya samu dukiya amma yake tsumulmular ta baya iya taimakon mutane da addini da ita ba wayo ko dabara a gurin wannan ya yi wa kansa asara malam ja'far alaihi rahmatullahi almutatabi'a ranar da ana wahe gari zai rasu kyauta ya ta kuɗi kusan naira 50,000 kyauta a ranar da zai rasu ana wahe gari da asuba zai rasu ya yi lacca da daddare iwar haka da asuba za a zo a harbe shi akwai wani ɗaya daga cikin ɗalibansa ina ga ko aure ne ko suna ko wani a makamancin haka wani abu dai ya same shi ina ce wani ya kaza ya ce wallahi za a yi kaza ya ce to ka zo ka bayan na koma gida ka zo ka karɓi sako yana zuwa ɗauki naira 50,000 ya bashi shi kuma da asuba aka kashe shi idan kana aikin alheri kana ayyuka na daraja Allah sai ya ƙi ka mutu in ba akan irin wannan aikin ba amma idan ba ka yi to sai ka jangwalo wata masifa sai Allah ya turo ma ajali kuma sai ya zama aikin ka na ƙarfe da kai shine wannan masifar da ka jangwalo jama'a kuna fahimtar magana saboda haka mu yawaita ayyukan alheri mu yawaita abubuwan daraja da zawo wa kanmu kima a gurin Allah sai Allah ya agaje mu gaba daya wannan duk da yasa ne maganganun nan shine wannan aya ta cikin suratul layl fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna Allah ya ce fa sanyusiruhu lil yusra wallahi za mu sauƙaƙe masa zuwa ga sauƙi dan haka wannan kyauta da sadaka da mutane suke rainawa da taimakon addini an ce ka taimaka wallahi mutane su daure akwai bayin Allah da Allah ya musu baiwa suna da hi kuma suna taimakawa amma akwai waɗanda wallahi malam suna da wayo da dabara na banza malam wayo da dabara na banza wanda ba zai kai su ba domin abin da zai baka mamaki irin dukiyar da al'ummar mu take ciki amma kuma al'ummar mu tana cikin wahala abin akwai abin takeici dukiyar da al'ummar mu take da shi amma mutanen mu suna cikin wahala wannan ba karamar masifa bace yan siyasar mu suna da kuɗi shugabannin mu suna da kuɗi yan kasuwar mu suna da kuɗi ma'aikatan gwamnatin mu suna da kuɗi mutane da yawa Allah ya dankara arziki a karkashin su amma na kewaye da su kuma suna fama wannan abun akwai ban haushi da takaici da kuma rashin sanin muhimmancin dukiya domin menene duniyar ne mai dukiya innama ad-dunya ta'amu wa sharabun wa manamu fa idza ma fata hadha fa ala ad-dunya salam duniya abinci ne da gurin zama da abun hawa in dai ba wannan to duniya aikin banza ne iya waɗannan su kade zaka yi da dukiya sauran wallahi sai dai ajiya da kyalekyale haka ne ko ba haka ba sai ajiya da kyalekyale kawai ka zo ka kalli gidan ka ji dadi ka kalli motocin ka ji dadi ka kalli kamfanonin zuciyarka ta ji dadi kana tunanin nan da hekara kaza ba kai ba talauci iya wannan amfanin da kudin zai ma kenan banda wannan sai dai in ka ci ka koshi dole ka hakura ai ka kwanta ko komai girman gida kuma dole ka rabi a daki da ya ai ko komai yawan motoci dole ka hau kwaya da ya ai ko haka ne ko ba haka ba iya abinda duke za ta ma kenan banda wannan ba abinda za ta yi ma sai dai ka kalla ka ji dadi a ranka an jima ka ji wayar ka tayi motsi ka duba kaga alert dinka eh miliyan 50 din nan tana nan a kwance ka ji ranka ya kwanta shine kai amfani da duke za ta yi ma madan zaka daure ka zara daya daga cikin su ko biyu daga cikin 50 din nan ka kirga bayin Allah ko mabukata ka je kai musu alheri wallahi tallahi sai kai kanka sai ka ji nutsuwa a cikin ranka magabata ba sa iya hakuri da ajiyar dukiya a gurin su kokari suke suna raba bayin Allah suna ainihin wato rufawa kansu asiri ku duba dai irin taimakon da malam Albani yayi daga cikin daliban su suke cewa ba su san cewa da yawa daga cikin daliban makarantar malam Albani wallahi malam ne yake biya musu kudin makaranta ba sai bayan ya mutu kuma idan ya tashi ba zai kira shi wa gabannin makarantar ya ce hidiman sa eh to kar ku karbi kudin makarantar wani ba a'a shi zai zara kudin a aljihun shi ya bawa yaron ya ce ka je gurin hidiman sa ka biya wallahi tallahi malam dan haka ba wanda ya gane cewa shi yake daukar dawainiyar sai ranar da ya mutu ne sai aka zo aka sami yaron wani ya har yanzu ba ka kudin makaranta ba sai yaro ya fashe da kuka me yake faruwa sai ce dama ni malam Albani ne yake biya mu inna lillahi wa inna ilaihi raji an yi rashi wallahi an yi rashi wanda suka kashe malam Albani bai san wasu kashe ba akwai malamai a cikin Zaria wanda sun jima suna karantar da jama'a amma da ke Allah bai ba su shahara ba Allah bai ɗaukaka su ba sai ya zama ƙananan buƙatu suna gagara su malam Albani haka yasa ya dinga bi yana ɗaukar list ɗin sunayen malaman yana ɗaukar sunayen list ɗin su sai ya zo kawai sai zana su sai musu bota duk ƙarshen wata wallahi a cikin duke shi duk ƙarshen wata sai ya tura naira 15,000 gidan wane ya ce a yi cefa ne wane ƴaƴansa kaza sai ya tura 20,000 wallahi haka ya dinga bayan Allah nan mala duk ba a san yana yi ba sai bayan ya yi ne ya mutu ya sa su kansu ɗalibansa suka ce abinda malam Albani yake yi wallahi ba za su iya ɗaukar shi ba sai dai su iya abinda za su iya amma irin aikin da yake yi wallahi ba za su iya ba ba su isa ba to shi yasa ka nemi arziki amma da manufa ka nemi arziki amma da me da manufa in dai irin wannan arzikin ne to Allah ya ba wa duk wanda yake nema saboda arziki ne wanda kowa zai amfana da shi amma a ce arziki daga kai sai matanka da ƴaƴanka wannan masifa ce bala'i ne akan ka bawan Allah Allah ya yi mana ƴan uwa na ja maganganu da yawa akan wannan nukta har lokaci ya kure sai a yi hakuri sati mai zuwa za mu dora a inda muka tsaya kuma ina ba da hakuri wani uzuri ne dan tare ni ya hana ni isowa da wuri da fatan Allah ya mana muwafaka amma kafin na rufe tunda akwai sauran mintuna 2 ko 3 kuna da sauran mintuna 2 ko 3 za mu miƙa godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a da ya bamu a lafiya da lokaci muke karantar da addinin Allah muna kuma roƙonsa subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana lafiya ya ƙara mana imani ya ƙara mana takawa ya ƙara mana hazaka da ƙwazo da kuma ƙara mana ilimi mai amfani mai albarka wanda za mu taimaki addinin Allah a ranar talata da ta wuce na yi maganganu waɗanda suke da alaƙa da lasifikokinmu da muke amfani da su a wannan masallaci maganganun da na yi har yanzu ina nan a kansu kuma ina ƙara jaddadawa cewa lallai a ɗauki mataki akan waɗannan lasifiku a karan farko ina maimaita wannan Abu na biyu, muna addu'a ga dukkanin waɗanda suke bada gudunmawa wajen ganin cewa wannan guri ya ci gaba da ingantuwa a yadda yake dinnan, ko ma ya ci gaba. Kamar yadda dazu nake faɗa, duk wani abu na musulunci so ake ya ƙara ne gaba da inganci, ba wai a dinga ganin ci baya da ja baya a cikin shi ba. To muna addu'a Allah ya ƙara mana ci gaba, Allah kuma ya taimaki duk wanda suke taimakawa. Wallahi akwai bayin Allah da suke taimakon wannan gurin, kuma suke taimakon wannan addini, suke taimakon wannan da'awar, wanda sau da yawa ba sa san ma ana faɗin cewa su ne suke yin wani abubuwa. Amma na yi waɗancan maganganu ne ishara zuwa ga waɗanda muna tare da su a nan, muna abubuwa da yawa da su, kuma mun sani Allah ya musu buɗi. Amma wallahi la takadu tajiduhum yunfiquna amwalahum fi difa'i hadhihi ad-da'wati wa hadha ad-din, ba sa iya yunkuri da kokarin a ainihin wato cire dukiya domin a taimaka wannan addini da kuma wannan gurin. Muna da ayyuka da yawa, yanzu muna nema mu fada cikin irin masallatan da kullum suna cikin neman taimako, wanda kuma ba ma san haka. Yana da kyau a ce akwai jajirtattu, dan akwai mutanen da wallahi inda za mu samu kwatankwacin su mutum 10 zuwa 15, wallahi wallahi wasu abun ba za ku san ya ake yin su ba sai dai ku ga ana yin su. To amma bai wuce mutum 2 ko mutum 3 muke da su ba. Kuma mun faɗa muku cewa wannan gurin kofa ce a buɗe da duk wanda yake so ya zo ya taimaka, muna nan muna jira ya zo ya bayyana sunansa, kuma ya faɗi me zai dinga taimaka wannan addini. Wallahi duk abin da ake karɓa a hannun bayin Allah, ayyukan da aka saka dinnan su ake yi da su, amma ayyuka ne masu yawa, ayyuka ne waɗanda ba sa ƙarewa, kullum continuously suna faruwa kuma suna cin kuɗi. To kamar dai yadda na faɗa, ni dai ba ni zan kawo kuɗi da za a gudanar da wasu abubuwa ba, alhamdulillahi rabbil alamin, ni ma in na samu dama ina kawo nawa, wata ran na bayyana ko dan na ja hankalin wasu sai su bayyana, domin in tubutu sadaqati fa ni'ma hiya. Wata ran kuma ba kwa sanin ni kaina me nake yi, wani abun na je da girma na in faɗi gaban wani ina nemo wannan gurin ci gaba, ina nemo wannan gurin yadda za a yi surviving, tare da cewa a wasu lokuta in ka je gurin wasu suna ma kallon ka zo wani abu ne daban, kamar yadda dai kuka san abin da ke faruwa. To amma saboda mun san addinin Allah muke yi wa, haka muke daurewa muke zuwa gurin wasu mu ce su taimaka. To ina a ce waɗanda ake tare da su ne suke taimakawa ba tare da an tafi gurin wasu ba, wannan ya fi komai daɗi. Saboda haka ina jan hankalin wanda duk suke zuwa gurinmu nan da wanda muke harkokin da a wannan tare da su, wallahi wannan gurin namu yana buƙatar taimako sosai. In ba haka ba, wallahi aje-aje akwai abubuwan da za su tsaya, akwai abubuwan da za su tsaya, akwai abubuwan da za su tsaya. Yanzu a harkar da'awarmu nan akwai abubuwa da yawa da muke bukata. Ko kwanan nan akwai takarda da kwamiti na media na yaɗa da'awar nan, na ɗaukar karatuttukan nan ta rubuto zuwa ga kwamiti na media, ga Malam Rabi'u shine chairman ɗinsu, 200,000 da nawa suka rubuto muku, 250,000 kuma ko kwandala ba a basu ba. To abu ne wanda gashi nan ana bukata, amma ga jama'a muna tare da su, muna da harkoki na samu, mutane da yawa suna samun kuɗi akan wasu abubuwa, amma su iya daurewa su dinga bada kuɗin ana abubuwa, abin yana gagara. To kaga idan abu zai gagara kan ba sai mu hakura ba, kowa ya je ya ji kai ka je ka ji da kuɗin ka, mu ji da karatunmu, ba shikenan ba. Haka Ali dan Abi Talib ya faɗa, radina ismatal jabbari fina lana ilmun walil juhali ma, yace mun yadda da kason da Allah ya mana, mu malamai Allah ba mu ilimi, waɗanda kuma ba su da ilimi ya ba su dukiya, kowa sai ya rike nasa. To amma inda abin zai zamanto bisa ga tsari da an samu wannan, to a ƙarƙashin wannan Allah ya saka da alkhairi, akwai wani bawan Allah da ya ji wannan maganganun da nayi, yace a zo a duba mene yake faruwa ne wannan sifikun suke baci. Ya zo ya duba ya cikin, aka gane cewa wayarin ɗinmu ne ya tsufa, kuma wayar da aka yi amfani da ita dama ba waya ce mai asalin kyau ba, shi ya zo ma da mai aikin, suka higa suka cire wayoyin gaba ɗaya, aka sai wasu gaba ɗaya, yanzu an sake wayarin ɗin wannan sifikun gaba ɗaya. ya kashe kudi akalla ya kai kusan naira 60,000 zuwa 70,000 wajen yin wannan aikin. To sannan ma'aikatan suka ce mana laspikokin nan gaba ɗayan su ko guda tara gaba ɗayan su sun mutu. Domin kamar yadda na faɗa satin da ya wuce ran talata, da idan an kwarma irin sallah a masallacin nan kusan duk garin nan babu sakon da ba a ji irin sallah, musamman idan kawu ne ya kira tsoho mai ran karfe kenan. Ina fata an fahimta, tsoho mai ran karfe in ya kwarma irin sallah wallahi kana nan a zaune ka ji kamar budodan kunnen ka zai fita. To haka ba ka ji muryar ta fita ras, ina kwance wallahi akan gado na wallahi zan ji irin sallah. Wani lokacin irin sallah masallacin nan ke ta da ni, amma yanzu duk ba ka ji. To wannan abin ya dame mu kwarai da gaske. Kuma wallahi bari in faɗa muku, wallahi tallahi duk abubuwan da ba kwa tsammani an yi su don gyara wannan abin, an yi su. Mun yi mitin ya fi sau nawa akan maganar lasifikun nan, mun kashe kuɗi ya fi sau nawa. To amma abin da na lura da shi, yawancin idan abin ya taso wasu ne suke tsayawa a yi abin, wasu su ja baya kawai su rabu da abin. To maganganun da na yi suna da ishara ne zuwa ga wanda suke ja bayan nan, ku ji tsoron Allah. Ba zan kama sunan kowa ba, amma wallahi in dai kana tare da mu ka san baka daukar gudunmawa kana bayarwa, wallahi mun san ka, mun gane ka. Eh, gaskiyar magana kenan. In dai kana tare da mu baka taimakon da'awar kuma mun san kana da shi, wallahi mun san ka, mun gane ka, ka ji tsoron Allah. Wannan shine kawai. Saboda haka ba irin abin da ba a yi ba wajen gyara abun nan, amma abu ya fi, abu ya zama mana kamar annoba. To saboda haka muna roƙon Allah, Allah kawo mana ƙarshen wannan abu. Don haka ya zo ya canza mana lasifikun nan, abun nan waiwai. Saboda haka yanzu muna buƙatar lasifikoki guda nawa? Guda tara. To akwai waɗanda su ma sun yi magana za su ba da gudunmawarsu wajen sayan lasifikokin nan, kuma muna fata su ma za su kawo gudunmawarsu, kuma kuma muna fata za ku kawo gudunmawarku. Don haka ban yi shawara da 'yan kwamiti na midiya ba, ban yi shawara da kowa ba, amma a yanzu nan na yanke hukuncin za mu nemi taimako na musamman, na musamman a kan sayan lasifikokin nan. Za mu haɗa da abin da waɗannan bayin Allah suka yi mana alƙawari domin mu zo mu haɗa mu sa lasifikokin nan. Ba ma so rana ita ta dawo ba a sa lasifikokin nan ba, insha Allahu ta'ala. Akwai wani bawan Allah na san wataƙila yana jinmu, yana ji na daga America, ya bugo waya ya ce a yi masa lissafin kayan aikin gaba ɗaya a tura mishi, insha Allahu ta'ala zai ga ƙoƙarin da zai yi. To an masa lissafi an tura masa, ba mu dai jihi ba tukunna, amma muna tsammanin za mu ji shi. Domin kaga tunda daga America ne za mu sha ruwan dauloli kenan, ko za mu sha ruwan dauloli insha Allah. Ga hidala tana tsada yanzu ko? Yawwa, ga ma'aikatan ja'i sun sani dala tana tsada yanzu an zo canji. To kaga in yi danno mana daloli sai mu zo bayan wannan aikin ma mu ƙara magance wasu matsaloli da muke da su. Kamar yanzu irin wannan 200,000 da kwamitin media nan ta rubuto, ta ina za mu ba su 200,000? Saboda haka za a nemi gagarumin taimako a yanzu domin wannan aiki. A ƙarƙashin wannan ni ma ina da wasu 'yan canji na, bari lissafa ɗan abin da zan iya bayarwa. Ina ga ko zai kai 500,000, ina gani zan bayar. Ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar. Ga nawa ni ma naira 500,000. Na? Kwaman dawa ina nasa a lahira ni ma nake nema, kai ma ka nemo daga. Yawwa, to masha Allah. To wannan taimakon yanzu za mu lissafa mu ji nawa aka samu, za mu kashe su ne akan harkar gyaran lasifikan nan. Sannan waɗancan bayan Allah da suka ce a musu lissafi a gaya musu nawa ne lasifikokin, su ma magana su tana nan, za mu ainihin wato ba su lissafi, kuma za a sayo in Allah da za a saka su kafin rana ita yau. Ina fata an fahimta. Muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ba da iko na kammala wannan aiki, amma wannan bala'in ya dame mu na magana matsalar lasifikokin nan. Allah ya yi mana, Allah ya sa mu dace. Waɗanda kuma suke da alƙawari ko suke da buƙata za su taimaka, ba su da shi, muna addu'a Allah ya ba su, Allah ya taimake mu. Za mu dakata a nan, idan aka gama haɗa taimako sai mu kirga, sannan sai a kira sallah. sai mu ainihin wato yi sallah. Abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada. Wannan school reporting tukun harfi ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya taimana. Hadha huwa ma inna billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.